sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 25 ga watan 2 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanan wasu ƴan jihar Adamawa game da tashin bom din da ya faru a garin Yola na jihar. Muna kuma dauke da rahoto akan babban wato kai babban bankin Najeriya kotu da sanannen lauyan nan mai kare haƙoƙin jama'a Femi Falana yayi. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Farfesa Buba na Maiwa akan muhimmancin tabbatar da zaman lafiya a Niger. Kuma akan wannan batun ne muke son jin ra'ayoyinku, kowane kira za ku yi wa 'yan Niger da 'yan siyasa akan kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaben da ake jira. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce 202-205-6555. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan ga labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Yau ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mu ya gana da shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir domin ya ƙara ƙarfafa yarjejeniyar na zaman lafiya wanda ake fatan ya kawo ƙarshen yakin da ya durƙusar da ƙasar. Ziyarar Taban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke faɗa da juna suka ɗaura aniyar samun da gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda Riek Machar zai zama mataimakin shugaban ƙasa. Da yake wa manema labarai jawabi, ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan ta Kudu ya ce shugaba Kiir ya bai wa sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya tabbacin cewa za a aiwatar da dukkan yarjejeniyar da aka cimma. Ya ce shi kuma a nasa ɓangaren ban ya bai wa shugaba Kiir tabbacin cewa Machar na nan zuwa Juba domin ganin an kafa wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa. A ranar Talata ne dai aka cimma matsaya cewa yarjejeniyar da aka cimma ya amince da sojojin da ke goyon bayan Riek Machar har su 1,370 su shigo babban birnin ƙasar. Wannan ko duka yana cikin yunkurin nashi Machar ya shiga cikin gwamnatin ta haɗin kan ƙasa ne.
Ministocin ƙungiyar tarayyar Turai yanzu haka suna taro a Brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da yake cewa manyan ƙasashen duniya masu arziki tuwa ƙwarya. Su ma ministocin shari'a na ƙasashen da suka haɗa da Serbia da Macedonia da Turkiyya sun bi sahun waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar. Ita ma ƙasar Girka da take fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa tana fama da kwararowar 'yan gudun hijira da yaƙi ya raba da ƙasashensu kamar su Siriya da Iraki da Afghanistan. Wannan ne ya sa Prime Ministan ƙasar na Girka Alexis Tsipras ya faɗa jiya a wato jiya Laraba cewa ƙasar ba za ta amince da duk wata matsaya da ƙungiyar ta tarayyar Turai ta cimmawa ba game da kwararowar 'yan gudun hijira sai ko idan ƙungiyar ta amince ta ɗauki ɗawainiyar su daidai wa daida.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na ƙasar Kenya a kashe lokacin da 'yan ƙungiyar nan masu tsananin kishin addini suka kai wa sansanin sojan 'yan ƙungiyar tarayyar Afirka hari waɗanda ke kudu maso yammacin ƙasar ta Somalia. Kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata. Shugaba Hassan Sheikh Mohamud ya furta hakan ne sa'ilin da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na ƙasar. Sa'ilin da aka tambaye shi dalilin halaltarsa bikin jana'izar sojojin ƙasar Kenya ya ce ai ba abu ne mai sauƙi ba a ce sojojin da yawansu ya kai 180 har zuwa 200 sun mutu sakamakon turo su da aka yi zuwa ƙasar Somalia domin samar da zaman lafiya. Sai dai kuma a waje ɗaya mai magana da yawan ma'aikatar tsaron Kenya David Obonyo nan take ya yi watsi da wannan kalamai na shugaba Mahmud. Obonyo ya shaida wa ta jaridar ƙasar Kenya da ake kira da Star cewa shugaban na Somalia ba shakka yana da alaka da ƙungiyar Al-Shabaab.
Amurka da majalisar duka wato majalisar ɗinkin duniya dukan su biyu sun yi maraba da kokarin da majalisar dokokin kasar Libya ta yi na samar da gwamnatin hadin kan kasa. To sai dai kuma sun bayyana damuwar su akan yadda wasu ƴan majalisar suke wa wannan shirin barazana musamman waɗanda ba sa goyen bayan wannan tsarin. Rahotanni sun bayyana cewa da yawan ƴan majalisar da suka kai haddari daga cikin 196 waɗanda ke Tobruk kuma su ne duniya ta amince da su, su ne suka ce sun amince da wannan tsarin wanda zai kawo su cikin gwamnati guda da bangaren gwamnatin ƙasar da ke herkwata a Tripoli. Suka ce amma kuma ba wai sun amince da wannan tsarin bane domin ana musu wata barazana.
Shugaba Barack Obama yau ya gana da jami'an tsaro na ma'aikatar tsaro akan abin da ya shafi Amurka da dangantakar da sauran kasashen duniya. Sanarwar da ta fito daga fadar White House ya ce taron ya mayar da hankali ne akan yadda za a shawo kan matsalar kungiyar ISIL, musamman ma yadda za a kassara ta. Kana taron ya taba yadda za a samar da zaman lafiya a kasar Syria. A cikin farkon wannan makon sai da shugaba Obama ya ci matsaya shi da shugaban kasar Russia Vladimir Putin akan dakatar da bude wuta a kasar Syria wanda ake fatan samun nasararsa. Sannan akan hankali kuma ranar wannan Lahadin mai zuwa ne ake saran a fara dakatar da bude wuta. To amma sai dai shugaba Obama ya bayyana bukatar yin taka tsantsan da wannan yarjejeniya wanda ake fatan ganin ta kawo karshen yakin shekaru biyar da aka kwashi ana yi tsakanin sojojin da ke goyon bayan shugaban na Syria Bashar al-Assad da kuma ƴan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin nasa. A game da fada da kungiyar kuma ta ISIS, babban darakta na hukumar leken asiri na Amurka James Clapper ya ce karfin kungiyar ta ISIS yanzu ya zata kimanin Al-Qaeda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan tashin bom din da ya auku a birnin Yola na jihar Adamawa yau, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar Red Cross na jihar da wasu ƴan garin ga abin da suka ce.
Da yake tabbatar da akwai lamarin, babban jami'in kungiyar bada agaji na Red Cross a jihar Malam Ibrahim Kano ya yi bayanin cewa
a halin yanzu a yadda su MT squad da suka zo suke dubawa sun cire guda biyu sun tashi akwai guda uku wanda suka saura tukunna.
Kuma tuni ma aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin ƙwararru da ke fadar jiha.
Amukan muna zaune kawai muka ji ƙara kawai sai muka ga ƙura ya cike mu. Muka rasa ta ina za mu fita.
Babu ko za ka kula da lamarin ya faru?
Eto muna zane ne dafa akwai discussion da muke yi da shi assistant director na SIB. So sai kawai muka ji kara kawai.
Ita ma dai ana ta bangaren gwamnatin jihar Adamawa ta ma buƙaci al'umman jihar ne da su kwantar da hankulansu. Honorable Ahmed Sajo da ke zama commissioner yaɗa labaran jihar ya yi bayanin cewa
abu na farko da muke so mu yi kira ga al'umma shine a kwantar da hankali a abin ba kamar yanda aka faɗe shi da farko ba. Ba ɗan ta'adda ne suka dana bom a makaranta kamar yadda ake yayata.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Sanannen mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama na Najeriya lauya Femi Falana ya kai ƙara babban bankin Najeriya CBN kotu don neman kotu ta hana bankin auna mizanin darajar naira da dalar Amurka, matakin da ya ce yana karya tattalin arzikin Najeriya. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin masana tattalin arziki game da wannan ƙarar.
A cewar Femi Falana, ci gaba da auna takardar kuɗin naira da kuɗin dalar Amurka ba wani abu ke haifowa ƙasar ba, sai dai kuma baya ta fuskar tattalin arziki da kuma maida ƙasar tamkar 'yar amshin shata. Sai dai a cewar masana tattalin arziki a Najeriya, ko kaɗan wannan ba hujja ba ne a fuskar tattalin arziki da kuma hada-hada kuɗi a duniya, kamar dai yadda masana tattalin arziki Malam Kasu Garba Kurfi ke cewa.
Komai ana ɗibar daidai ƙarshen arzikin ka. Yanzu kamar mu ne nan West Africa, in banda saifa wanda aka sa duk ƙasashen na Faransi suna amfani da ita, inda ka je dole ma maganar naira. Saboda ƙarshen mu, tattalin arzikin mu ya kai dole su yi da mu. To haka duniya take. Ko kai mu'amala da Amerika, ko ka saida musu, ko ka sayo daga Amerika, ka zo dole ka harka da dalar.
Ya zaka dai takardar kuɗin naira da kwanan nan darajar ta ya karye ta fara farfadowa akan kuɗin dalar Amurka da sauran kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. To ko ina dalilin wannan kwarjini da naira ta samu a kasuwannin hada-hada kuɗaɗen na duniya? Ga dai Malam Kasimu Garba Kurfi.
Ita kanta babban bankin duniya IMF ta ce ce tana ganin arzikin Najeriya zai daga da kishi 4% a wannan shekarar. Ashe kenan ba mu da matsala. Inda muna da matsala sai a ce ba a ma magana zai daga sai a ce zai fadi.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan kara da sanannen lawyer na Najeriya mai fafutukar kare haƙƙin bil adama ya shigar da neman babban bankin tarayyar Najeriya ta dakatar da hada-hadar da take yi da kudaden kasar waje musamman madala zai samu nasara ko kuma a'a. Baban Yaji Primary Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibril. Yayin da ake jiran sakamakon zaben Niger, na samu yin hira da Farfesa Abuba na Maiwa, masanin harkokin yau da kullum, akan mahimmancin kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaben. Ga abin da yace.
Kira guda za ne musu, to kowa ya rungume kaddara, wato in kuri'a guda ka samu wannan ita ce Allah ya baka shine rabonka, abin da ya fito daga cikin adakun zabe ai amfani da shi. Kuma in aka yi amfani da shi wanda aka kada ya rungumi kaddara, shin ai ba ƙarshen duniya bane wannan zaben? A'a, sai mutum kare na gaba. Mun gani cikin kasashe da yawa ana haka nan, wato wannan kuma za ya nuna cewa ɗan Nijar kamar Hauwa yau sun sake na nake nan cikin yanayin demokrasiya. Kuma abin da ya zamanto zamanta kayyawar da tsakaninmu da ɗan uwanci, Hauwa da tabbastaka da a tsakaninmu, wannan za ta tabbatar da cewa kamar za mu zamana lafiya kuma za mu yi aiki da wannan. Abin da nake so ‘yan ƙasa su gane, wannan buge-bugen, wannan kashe-kashen baya su ya su bane, wa'annan ‘yan takaran baya su ya su bane za su yi su. Ku ne talakawa, can ƙasa za ku samu juna, ku kakkashe juna, daga baya su sai su shirya sai su dawo suna cutar ƙasa dukansu in suka game wuri guda. Ba yau muka saba ganin shi ba, abu ne wanda mun saba ganin shi a jamhuriyar Nijar. Sai kaga can magoya bayan jam'iyyar siyasa suna bugun juna, amma shugabannin dare duka suna tare suna cin abinci tare. To wannan ‘yan Nijar ya kamata su gane da haka da cewa kawai wannan siyasa ce, saboda shi ina kira ga waɗanda ke takara, wato a fito sakamakon zaɓe yadda mutane suka je suka yi shi a cikin ƙauyuka ne, a cikin manyan birane ne. Hali in dai mutum kana kishin ƙasar Nijar, wato ya zamanto kai ɗan ƙasa ne, to bai kamata ba a ce ka yi wani abu kai da gare ka wanda za ya sa ƙasar Nijar ta shiga cikin rikici.
To masu sauraro, kun dai ji kiran da Farfesa Abuba na Maiwa ya yi game da kiyaye zaman lafiya a Nijar. Ku kuma fa me za ku ce, sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, za mu fara da kira daga Azare. Salamu alaikum, wake kira daga Azare?
Wa alaiki salam, kina magana da Salam Muhammad Sabo daga Azare Mazango Katagun local government Bauchi State.
To mallam Salam, me zaka ce game da batun yau?
Batuna ne wanda shine ita dai zabe, Allah yana zaben wanda yake so ne ba shi mulki. Duk wanda Allah ba mulki sai su hakuri su dauka cewa alkhairi ne abun Allah ya ba, kuma wanda ya ba mulkin da damar musu adalci a cikin ƴan ƙasa da wanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba. Su kuma su rungumi haƙuri da duk wanda suka samu Allah ne ya zaɓa mu.
To mallam Sale daga Azare, mun gode da shawarar da ka bada. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Hello,
salamu alaikum, wane ne akan layi daga Kwara?
Wa alaikum salam, ana magana Jami'u Al-Habari Isa Dabai daga jihar Kwara.
Malam Dalhawa, na kira za ka yi ma al'ummar Nijar da 'yan siyasa ma baki daya game da tabbatar da zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zabe.
Wato muna kira gare su dubi kasar, su dubi al'ummar da ke kasar, su yi hakuri da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar, kowa ya yi hakuri da abin da Allah ya kaddara a kan shi. Allah ya zanna da kasar lafiya, ya saka ta zama alkhairi a gare su.
To amen. Malam Dalhaki nan daga Kwara. Masu sauraro, muna da lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. An yi zaɓe a jamhuriyar Nijar, ana kuma jiran sakamako. Bayan an sanar da wannan sakamakon, wani kira za ku yi ma al'ummar ƙasar Nijar? Mun samu kira daga Gombe.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Gombe?
Daga Kabiru ne, daga Gombe.
To Malam Kabiru, me za ka ce game da zaben Nijar? Wani kira za ka yi ma al'ummar garin?
Al'ummar Nijar na musu fatan alkhairi da kuma da su rungumi kaddara da abin da ya faru. Allah Ubangiji ya sa haka shi ne mafi alkhairi a gare su.
To amen. Malam Kabir kenan daga Gombe ya bayyana mana ra'ayin shi. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mun samu kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaramma da cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma,
na ga ma yan Niger makwabtan mu, musamman yanda suke bangan siyasa ba, kuma muna tsara matuƙa za su dauki dukkanin irin sakamakon da ya fito, kuma kiran da zamu ga hukumar zaben Niger zai ta adalci. Duk abin da ya kamata a ce an yi tuntuɓa ko ko an yi bincike a yi kafin a zartar da kafin a faɗi wanda ya ci, kuma in dai aka faɗi ga wanda ya ci, to a gode mu Allah tunda an yi wannan zaɓe lafiya. Allah ya sa shi ne ya fi zama alkhairi ga ƙasar Nijar gabaki ɗaya.
To Malam Ibrahim, Allah ranma, mun gode da gudunmuwarka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Malam Yusufu Ali daga Maiduguri.
To Malam Yusufu, wane kira za ka yi wa al'ummar Nijar?
Ina fatan mutanen Nijar a fatan alheri su fata durin bisa kara da Allah ya kaddara.
Na'am. To Malam Yusufu kenan daga Maiduguri, mun gode da shawarar da ka bada. Kuna sauraron shirye-shiryen ne kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna da lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin kiran da za ku yi ma 'yan siyasar ƙasar Nijar da kuma al'ummar ƙasar ma baki ɗaya akan tabbatar da zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaɓe. Mun samu kira daga Yobe.
Salome, wato ni na ji daɗin kama ku ne kawai a gidan rediyo, ina ta fama ban taɓa kama ku ba ne.
Allah sarki. Malam Salato, mun gode, mu ma mun ji daɗi da ka kamo mu. To wace shawara za ka ba 'yan Nijar game da kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da zaɓe?
Ina ba su shawara wallahi kar su yadda su ta da wani fitima, duk wani sakamakon da aka bayar su rubuta kaddara, kawai su duba gaba.
To madalla Malam Sale daga Yoba, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi.
Hello,
da wa muke magana daga Bauchi?
Ina tare da Musa Muhammad Zaki, jihar Bauchi, wanda aka fi zane da Jauro Musa Dudduru.
To Malam Musa Muhammad, me za ka gaya ma 'yan Nijar game da zaɓe da ake jiran sakamako?
Yau alasa dai sakamakon da aka yi na zaɓen din su yi haƙuri kamar yadda aka yi a jihar Musa, jihar Bauchi, karbar hukumar mu ta Zaki ta Najeriya.
To Malam Musa Muhammad daga Bauchi, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Alhaji Yusuf Suleiman, Kankara Local Government daga jihar Kaduna.
To Alhaji Yusuf, me zaka ce wa 'yan Nijar yayin da suke jiran sakamakon zaɓe?
To a matsayina dai ina ba su shawara gaskiya, na tunda shi al'amarin zaɓe al'amari ne na Allah, yadda ya so haka al'amarin, ai yadda ya so haka abu ke kasancewa. Saboda haka muna kira a gare su da duk sakamakon da wannan hukumar zaɓe ta bayyana su karɓi shi a zuciya, wannan Allah al'amarin.
To madalla Alhaji Yusuf Suleiman mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Salam sallau ne daga Adamawa daga karamar hukumar Nufta Adamawa.
To Mallam Sallau, me zaka ce ma al'ummar Niger da ma ƴan siyasa baki daya game da shirin sakamakon zabe?
Ya hakuri ma hakuri kuma wadaci wadda an kuma insha Allah za su samu. Shekara biyar nawa take? Mu ma Najeriya mun yi hakuri da kiyar zalama alkhairi.
To Mallam Sallau, mun gode da gudunmuwar ka. Yanzu kuma bari mu je Jalingo.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Jalingo?
Muna magana da Ahmad Mujiddu Jalingo.
To Mallam Ahmad, me zaka gaya ma al'ummar Niger yayin da suke jiran sakamakon zabe? Wani kira zaka yi musu?
Ina kira ga al'ummar Niger don Allah don Annabi. Dauki duk abin da Allah Ubangiji ya ba su, su hannu jirgin kuma su gode wa Allah. Kalle Niger ta gode wa mutanen duniya kan cewa sun iya siyasa. Don haka muna son mu ci kuma mu gani a kan sun ɗauki wannan kaddara da Ubangiji zai ba su daga sanar da wannan sakamakon zaɓe da za a yi. Allah ya sa a zama lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri.
Amen. Alhaji Modibba kenan daga Jalingo. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Aliyu sai magana daga Kayama local government Kwara state.
To Mallam Aliyu, wani kira za ka yi wa 'yan Niger?
Muna kira ne da matasan duniya, matasan Afirka gaba ɗaya, kar su kuskura su kawo duk abin da zai kawo musu tashin hankali, saboda in tashin hankali yanzu da su ake fara kashewa, a kashe su, a kashe iyalansu, daga ƙarshe kuma ba za su nemi gwamnatin ba. Kawai su ɗauki kadara duk wanda Allah ba su yi addu'a, Allah sa shi ne mafi a'ala a ƙasarsu. Rufin shawarar da zan bada kenan ne Aliyu, kina daga Kayama local government Kwara state.
To Mallam Aliyu daga Kwara, mun gode da gudunmuwar da ka bada, kuma wannan ne kiran mu na ƙarshe. Za mu dakata a nan, sai kuma guban Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira a kan wani batun na daban. Masu sauraro, wannan shirye-shiryen suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za a ci gaba da gudanar da zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, a gobe Juma'a kamar yadda aka tsara. A daidai lokacin da ɗaya daga cikin 'yan takara, Yarima Alibin Al-Hussein, ya kasa a ƙoƙarin da yake yi na ganin an ɗage zaɓen. Yarima Ali, ɗan shekaru 40 da haihuwa, ya nuna rashin jin daɗinsa ne a kan tsare-tsaren zaɓen, inda kuma ya ƙalubalance su a kotun ƙararrakin wasanni ta duniya, wacce ta yi watsi da ƙarar tashi. Ali, ɗan gidan sarautar Jordan, yana buƙatar tabbatar da adalci da raba daidai a zaɓen wanda zai gaji Sepp Blatter. Ta hanyar yin zaɓen a asirce ba tare da wakilai masu zaɓe sun bayyanar da ƙuri'un zaɓen da suka kaɗa ba, inda yake ganin wannan kan iya yin barazana ga masu zaɓen su kasa zaɓen waɗanda suke so. A gasar cin kofin zakarun Turai kuma, Barcelona ta ƙasar Spain ta karya lagon Arsenal ta Ingila, sa da ta doke ta a wasan farko ta matakin 16 na gasar da ci 2 da nema, sabanin hasashen mai horar da 'yan wasan Arsenal ɗin Arsene Wenger, da ke ganin wannan ce cikakkiyar damar da yake da ita na doke Barcelona. Da kuma alƙawarin mai tsaron gidan ƙungiyar Peter Cech na wanzar da tarihin Lionel Messi bai taɓa zura masa ƙwallo ba. Messi ɗin ne ya zura ƙwallaye biyun da suka baiwa Arsenal ɗin nasara a wasan da aka fafata a filin wasan Arsenal ɗin na Emirates. Wannan kan iya kasancewa karo na 6 kenan da Arsenal ɗin take yin wa Gerrard a matakin na 16. Kuma Barcelona ce ta fitar da ita a gasannin shekara ta 2010 da 2011. To sai dai Arsenal ɗin ta sha alwashin rama ta ƙwarƙwara a karawa ta biyu a Nou Camp makonni uku masu zuwa. A wani karin battar ƙarfe mai zafin gaske kuma, Bayern Munich ta ƙasar Jamus ta ga samu ta ga rashi, sadda Juventus ta ƙasar Italiya ta yi waiwayan baya, ta kuma farke ƙwallaye biyu da Bayern ɗin ta zura mata, inda wasan nasu ya ƙarƙare a kunnen doki da ci 2-2. A fagen tennis kuma, mutum na farko a duniyar tennis Novak Djokovic ya ba da gari a karawarsa da Feliciano Lopez a matakin quarter final na gasar tennis ta Dubai sakamakon ciwon ido. Lopez din ya doke Djokovic a zubin farko da maki 6-3. to amma kuma Djokovic din ya yanke shawarar ba zai iya ci gaba da wasan ba sakamakon matsalar da ya samu a idansa bayan ya tuntubi jami'an kiwon lafiyarsa. Wannan ne karo na farko da Djokovic din ya saki kare tun daga shekara ta 2011, kuma wannan ya kawo ƙarshen tarihin da ya kafa na kaiwa wasan ƙarshe a gasanni 17 na tennis a jere. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabinsa a Jami'ar Stanford, karamin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin demokradiyya da kare haƙƙin ɗan adam da ƙwadago Tom Minowski ya taɓo da daddar jayayyen nan tsakanin masu neman a basu ƴancinsu da kuma mutunta su da a basu da su jarragamin rayuwarsu, ba kamar yadda masu mulkin kama karya ke ɗaukar maza da mata tafkar kidahumai ba, wanda hakan kan basu daman kasance a kagan mulki na har tsawon mutuka raba. Karamin sakataren ya ce a yau gashi mun gani irin wannan mummunan manufar kama karyar a ƙungiyar ISIL, inda 'yan ta'adda ke amfani da addini domin gasgata ikonsu akan mutane da kuma yin amfani da damar wurin kisa da yi wa mata fyaɗe. Akwai wasu wurare da ake mulkin kama karya kamar Syria, inda Bashar al-Assad ya yi kunnen washegu da buƙatar neman a yi sauyin gwamnati a ƙasar. A Rasha kuwa an ɗauki ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam a matsayin maciya amana ne. A China kuwa ana taka musu birki a cikin gida, inda ake sace su a ƙasashen waje. An samu nasara wajen barin mutane su ja rigimar rayuwarsu da kansu, kamar a Boma, inda aka bar jama'a a karon farko suka zaɓi 'yan majalisa. A Sri Lanka, al'ummin da ba sa ga maciji da juna sun haɗu sun yi waje da gwamnatin kama karya. Amurka da manufofinta na demokradiyya da bin doka tana da rawar takawa wajen fafutukar yaƙi da gwamnatocin da ke mulkin kama karya. Karamin sakataren ya ce Amurka za ta samar wa mutane da suke ƙoƙarin bin hanyoyin lumana wajen ganin cewa sun ɗaukaka 'yancin ɗan adam gabanin rikici tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka. Zai jawo mummunan sakamako idan gwamnati ta nemi yin amfani da ƙarfi ko kuma nuna iko akan yanar gizo da kuma neman ɓata su da cin hanci da rashawa. Tana iya yiwuwa ba za mu cimma duk burinmu da muke so a duniya ba, amma idan muka ci gaba da yi kaɗan da kaɗan, to tabbaci haƙiƙa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga ladan da labarai amma a takaice.
Yau ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya gana da shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir domin ya ƙarfafa yarjejeniyar nan ta zaman lafiya wadda ake fata ta kawo ƙarshen yakin da ya durƙusa da ƙasar. Ziyarar ta Ban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu ke faɗa da juna suka ɗauri aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda Riek Machar zai zama mataimakin shugaban ƙasa. Da yake wa manema labarai jawabi, ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan ta Kudu ya ce shugaba Kiir ya bai wa sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya tabbacin cewa za a aiwatar da dukkan yarjejeniyar da aka cimmawa. Ya ce shi kuma a nasa ɓangaren Ban ya bai wa shugaba Kiir tabbacin cewa Machar na nan zuwa Juba domin ganin an kafa wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa. Ministocin ƙungiyar tarayyar Turai yanzu haka suna taruwa a Brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da yake cewa manyan ƙasashen duniya masu arziki tuwa a ƙwarya. Su ma ministocin shari'a na ƙasashen da suka haɗa da Serbia, Macedonia, Turkiyya sun bi sahun waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar. Shugaban ƙasar Somalia ya ce aƙalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na ƙasar Kenya aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar nan masu tsananin kishin addini suka kai wa sansanin sojan 'yan ƙungiyar tarayyar Afirka hari waɗanda yake a kudu maso yammacin ƙasar ta Somalia, kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata. Shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya furta hakan ne sa'in da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi.
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ayawa da Miss Julie Gresham da Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.